Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Abin nan yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci, inda za ku ji cewa jama'a sun fara tufa albarkacin bakin su dangane da takaddama da ta kai ga jingine zaman majalisar dokokin jihar Borno har na tsawon wata guda. Za ku ji wacce takaddama ce. Sannan muna tafa da shirin da rashin tayi na Salihu Garba da kuma sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran. Jagoran ƴan adawar Kenya Raila Odinga ya buƙaci a gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa cikin kwanaki 90. Ya ce ƙasar na fuskantar matuƙar haɗarin sanadiyar dambarwar siyasa. Odinga ya zanta ne da kafar labarai ta Associated Press kwanaki 3 bayan da ya kaurace wa zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa wanda aka sake gudanarwa bayan da aka soke na farko da aka gudanar a watan Agusta, wanda kotun kolin ƙasar ta yi watsi da shi sakamakon rashin ingancin zaben. Odinga ya ce zaben na ranar Alhamis haramtacce ne saboda shugaba Uhuru Kenyatta bai kara da kowa ba. Odinga ya zargi jam'iyyar wato jami'an diplomasiyyar Amurka da na sauran ƙasashen yammacin duniya da nuna rashin ya kamata saboda shawarar da suka bayar ta a gudanar da zagaye na biyu na zaben ranar Alhamis, bayan da aka kirga kusan dukkanin ƙuri'un da aka jefa a zaben na baya-bayan nan. Hukumar zaben ta ce Kenyatta ya samu ƙuri'u miliyan 7, adadin da Odinga ya ce ba shakka coge ne idan aka yi la'akari da cewa ba a fito zaben ba sosai.
Jam'iyya mai mulki a ƙasar Liberia ta kalubalanci sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa da aka yi, wanda ɗan takaranta ya zo na biyu a ciki. Jam'iyyar ta Unity Party ta zargi shugabar ƙasar Ellen Johnson Sirleaf, wacce mamba ce a jam'iyyar, da yin katsalandan da sakamakon zaben na ranar 10 ga watan Oktoba saboda ta gana da alƙalan zaben abin da bai kamata ta yi ba. Tsohon shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan George Weah shi ne ya zo na ɗaya a zaben, inda ya lashe kashi 38.4% cikin 100, da yake ba ɗan takaran da ya sami kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da ake buƙata. Tilas aka shirya gudanar da zagaye na biyu na zaben a tsakanin shi Weah da mataimakin shugaban ƙasar Joseph Boakai, wanda ya samu kamar kashi 28 cikin 100 na ƙuri'u a zaben farkon. Zaben na ranar 7 ga watan Nuwamba ka iya zama karan farko da za a samu sauyin gwamnati a demokuraɗiyyance tun daga shekarar 1944.
An gano wani kabari makare da gawarwaki na mutane 36 a kusa da birnin Benghazi na ƙasar Libya, da alamar dai kashe mutanen aka yi a lokaci guda. To amma ba a san ko su waye ba. Wani rahoto na cewa wasu daga cikin gawarwakin na saye da tufafin kot, a yayin da wasu kuma na sanye da kayan wasan guje-guje. Gassam Salame, shugaban tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya, ya faɗi a wata takardar bayani cewa wannan aika-aikar ta bakanta mini rai sosai. Yana mai kiran da a yi binciken al'amarin sosai. Duka gwamnatocin Libya biyu kishiyoyin juna, da wadda duniya ta amince da ita da kuma wadda ke ƙarƙashin jagorancin Khalifa Haftar, duk sun yi tir da kashe mutanen, sun kuma yi kiran da a yi bincike. Libya ta kasance cikin rudani da dambarwar siyasa tun bayan kashe da daddan shugabanta mai kama karya Muammar Gaddafi a shekara ta 2011.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kori shugaban 'yan sanda da kuma shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar Somalia bayan da mayakan ƙungiyar Al-Shabab suka afka wani otel a Mogadishu, babban birnin ƙasar, wanda ya sanadin mutuwar mutane 27. Ministan yada labarai Abdulrahman Umar Usman ya tabbatar da korar Peter General na 'yan sandan Somalia, General Abdulkarim Dahi Sa'ad da kuma shugaban hukumar leƙin asirin tsaron ƙasa Abdullahi Muhammad Ali Sambololshe. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Borno Najeriya, bayan da rautanni suka nuna cewa 'yan majalisar dokokin jihar sun jingina zaman majalisar har na tsawon wata guda, dalilin wata takaddama da ta auku tsakanin sanata Ali Ndume da wani dan majalisar jihar, wato Honorable Habu Daji, da ke wakiltar mazaɓar Dambuwa, mutane sun fara tofa albarkacin bakinsu. Kodayake wasu jaridun Najeriya sun ruwaito sanata Nduman yana musanta aukuwar wannan lamari, kan haka wakilinmu Haruna Dabe da Biyu ya ji ta bakin wasu 'yan jihar kan jingina zaman majalisar da aka yi dalilin wannan takaddama.
A makon jiya ne dai majalisar dokokin jihar Borno ta bayyana dage zaman ta har na tsawon wata guda sakamakon wani zargi da ake yi na cewa dan majalisar da ta mai wakiltar mazabar kudancin Borno sanata Muhammad Ali Ndume ya mari dan majalisar dokokin jihar mai wakiltar mazabar Dambuwa, wato Honorable Habu Daja, a lokacin da suke gudanar da wurin taro a gidan dan majalisar dattawan. Jin hakan ne dai saka kakin majalisar dokokin jihar Borno Honorable Abdulkarim Lawan bayyana dakatar da zaman majalisar har na tsawon wata guda a zauren majalisar dokokin jihar. Wannan batu da ya ja hankulan al'umman jihar da ma na wajen jihar, inda jama'a da dama suka so matofa albarkacin bakinsu, musamman ma na game da janye zaman da majalisar ta ce ta yi har na tsawon wata guda. Ga dai irin ra'ayin wasu daga al'umman jihar Borno.
Abubuwa dewa ya doko da ya kamata su sa baki yake tafiya cikin jiha, ba su sa baki sun yi magana ba. Wannan abin da ya faru tsakanin MMAPC ne, kuma a Borno State akwai PDP, akwai party iri-iri wanda su ba su san me yake tafiya ba. Me yasa za su ce za su tagatar da aiki fara su je su aiki ba? To wannan dakatar wanda suka yi din za su karbi salarin watan ne, shine ba mu sani ba. Shi wannan rashin zaman da suka yi din suna kan sasan ta tsakanin ne ko suna son hutu ne su je su zauna gidansu shi yasa suka zauna wa cewa sai bayan wata daya din. Wannan maganan da suka yi din ya kamata su juya su duba abin da yake faruwa.
A gaskiyan zance in ka bi tabarawo Hausa suna ce ka bi zama bai sawo. Wata kila so sun tafi yajin aikin nan suna so su gyara al'amarin daidai abubuwan da yake faruwa ne. Alabashi shi wannan abin an yi shi bisa ga kuskure ne. Da Allah mutanen Borno ku yi la'akari da wani abu daya. Dan majalisa yana da inci, yana da right nashi, kuma dan majalisa ya kamata a girmama shi. Koda ma wani laifi yayi ya kamata a dan duba dai. Dan majalisa fa tune masu yin doka. Saboda haka kar jama'a su yi musu kallon ta wani gefe.
Wato wannan al'amura da ya faru tsakanin 'yan majalisu, wato sun nuna ma duniya cewa kawai suna ma kansu aiki ba suna ma jama'a aiki ba. Saboda ba su yi la'akari da cewa yanzu tafiyansu wannan yajin aiki da suka tafi.
Ba wai sun ce yajin aiki ba, sun ce ba za su zo na ba har na tsawon wata guda.
To tsakakin aiki, lokacin aiki da wanda zai tafi dan lebo, 'yan majalisu da su ma sun tafi, dukansu ɗaya ne. Saboda duka yajin aiki za mu kira su. Me yasa ba za mu ce musu yajin aiki ba? Wa'ancan su ma sun tafi sun gi su zo aiki. Su ma wa'annan sun tafi sun gi su zo aiki. Ka gaya min wanne ne ba yajin aiki ba? Saboda haka wa'annan kawai basu bada muhimmanci wa mutanensu ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin matakin da jam'iyyar APC a jihar Borno za ta ɗauka, ganin cewa dukkaninsu 'ya'yan jam'iyyar APC ne, kama daga waɗanda ake takaddama a kansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To ana dai tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Bari mu shakata da wannan waka.
Ya boge ada sai ya fadi yana wa'azi da sai ya yi malaje ya kai a gadar kayin su kai mala zuka zauna baya gudu kayaki ada na jaru
da me ya ronga mahaukaci ne abin mago ga awal zai me kai ka boga ga hanci garma da duka daura baya.
Yanzu kuma ga Salihu Garba da shirin da rashin tai
kudi an kashe su ta hanya mai kyau
kudi an kashe su ta hanya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barka da saki saduwa a filin da rashin tai. Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya muka fara kawo muku tattaunawar mu akan kwangilar gina katafariyar tashar wutar lantarki a tsaunin Mambila, kamar yadda wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ke cewa.
Ke da soma wannan aiki na madatsar Mambila, kuma kamar yadda bayanai ma ke nunawa, yau kimanin shekaru 40 kenan da soma batun wannan aiki na madatsar Mambila ba tare da an je ko'ina ba. Baya kuma ga miliyoyin naira da aka narka da sunan aikin batun da ko yasa gwamnatin APC a yanzu soma duba batun. Kuma kawo yanzu ma tuni har bakin tura suka iso domin soma aikin. An dai sa ran idan aka kammala aikin madatsar ruwa na Mambila zai ko samar da megawatt 350 na hasken wutar lantarki, ba ko ga samar da hanyoyin noma rani ga mazauna yankin.
To yau bakin namu Dr. Usman Muhammad da Alhaji Idris Muhammad da injiniya Awali Ibrahim za su ci gaba da firarsu da wakilar murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, akan wannan aikin kwangilar. Fata a nan shi ne wannan aikin ba zai sake tsayawa ba har sai an kammala shi. Ga yadda firar ta ci gaba.
Dr. Usman, barin dawo gare ka. Shekara 2020 din kenan ko? Ina ga saura kamar shekaru uku kenan akai gare shi. To gashi ana maganin cewa siyasa ce take hana kaza, take hana kaza, take hana kaza. Wa'annan hanyoyi za a bi ne a tabbatar da an cimma wannan buri ba tare da siyasa ta dagula al'amarin ba.
To alhamdulillah, mu a Najeriya muna da tunani, muna da masu kwakwalwa, muna da masu masana, sannan da wa'annan za su zauna su zana miki taswirin wato al'amari na planning, wato yanda za a tsare-tsare, yanda za a samu ci gaba. To shine bamu da shi, shi wannan taswirin na planning. To roƙon mu ga shugaban kasa shine ya tara masana wanda shi ya sani a lokacin mulkin soja kadai aka samu first development plan, second development plan, aka zo aka watsar ba a je third development plan ba. A cikin wannan planning din nan sai kasar ka is data driven, wato sai kuna da wato bayanai na jihohi da tarayya, da binnin tarayya, shin mutane nawa ke zama a nan a ƙasa a jihohin Najeriya, kuma ƴaƴa nawa ake haifa, sannan mutane nawa ke mutuwa, sannan mutane nawa misali suke amfani da wutar lantarki, a lokacin yaushe ne aka fi amfani da wannan wutar lantarki, a lokacin yaushe ne ba a amfani da shi. Duka wannan na masu ilimi ne, su madaki Jan da injiniya su ne masanan yanda za su kawo mana wutar lantarki. Su kuma masu ilimin su tsaya su planning, su ne za su samu bayanai na yanda population yake haɓaka, wato adadin mutane a jihohi ko a ƙasa ke haɓaka. Kuma in aka haihu a shekara kamar a ce miki a nan binnin tarayya, mutane nawa ake samu ƙaruwa a shekara, to kuma yaran makaranta nawa ne, wanda suke fita daga makaranta nawa ne, duka wannan kididdiga fa ƙasashen da suka ci gaba suke zama su yi. Kuma muna da office din statistics, muna da office din population, muna da office din da za su yi maki kididdigan abinda zai iya haɓaka ko kuma zai ragu a yanayin yanda al'amarin Allah yake tafiya, yake tafiyar da kayansa. Za a iya harsashe a ce gashi. To me yasa ba za a samu irin wa'annan masanan ba su zauna su tace su bamu wannan taswiran na planning na shekara, kamar a ce to tunda da harsashen za a je zabe, in Allah ya sa mun ci shekara hudu masu zuwa ga abin da za mu yi. Misali yanda madaki ya ce ga to tunda an zo an yi na hydro a Mambila, a yi na gawayi na coal kenan ko? Na coal, na gawayi. Kuma gawayin nan muna da shi fila adadin a ƙasar nan, za ma mu iya ba da gawayi ma wasu ƙasashe.
Kuma ai gashi muna da zafin rana da ma iskan.
To idan za a zauna a wannan kididdiga a kawo ras kwanan mutane jiha-jiha da yanda suke amfani da waɗannan kayayyakin na inganta rayuwa, to za a iya samu kan zaran cewa wannan kaman jiha kaza kaman Kano za ta so, domin yawan mutane da Allah ya mata, za ta so wutan lantarkin da Akwa Ibom ko Jigawa ba za ta bukata ba, kuma sai a tura musu can, kuma ai kudin shiga zai zo, bayan an kawo wutan lantarkin ai dole a samu kudin shiga. To wajibi ne a rinka ai la'akari da nawa za a kashe mai zai shigo, kuma ai ta ingantawa shekara zuwa shekara. Idan aka kawo transformers kaman 70,000 a Kano, shekara mai zuwa ko shekara hudu masu zuwa ƙarshen ta a kawo 80,000
ko 100,000
ko 100,000, saboda yanda Kano take fadada da kuma ƙari da take samu fiye da watakila Jigawa ko Akwa Ibom. To wannan tunanin ne ya kamata a samu masana. Bayan an samu irin waɗannan ingantattun kayayyakin rayuwa, ruwa, wuta da sauransu da noma, sai a kawo kuma masu kididdigan cewa to in Allah ya sa an ci zaben nan, ga kuma irin tsari da fannin nan, ya za a yi hatta ƙananan ma'aikatu da masana'antu, da yanda za a inganta mai welder, da yanda masu welder nawa ne misali a Kano da Kaduna da sauransu a nan arewa, kuma me za a yi musu. Wani ma yana zaune ya gama makarantar bai komai, sai ya shiga welder, sai kaga kasuwan welder ta bunƙasa, saboda gwamnati ta ba da muhimmanci, ta sa shi a cikin taswirin cewa to kaga masu welder, kaga masu kaza, kaga haka za ga su nan, za a inganta su saboda ingancin wutar lantarki.
To injiniya Awul, kana kungiyar ƙananan masana'antu da ma matsakaita, to wace rawa kake ganin za ku iya takawa ne a bisa bayanan da Dr. Usman yayi a yanzu?
Babban rawar da za mu iya takawa, kuma already ma wannan gwamnati muna ta magana da su, kuma suna sauraron mu akai duk kujurorin gwamnati da ta kakkafa mu. Abinda muka zauna muka karanta a kungiyance, mun kalli gwamnati ba wai ba ta da plan bane. Domin in kin dubi economic recovery growth plan na gwamnati, na wannan gwamnati wanda ake nema 2020 da yake magana din, in kin kalli wannan tasirin littafin, ya kunshi bayane yanda za a farfado da tattalin arziki. Amma rawan da muke so gwamnati ta yi, wanda muke kira ga gwamnati ta dinga saka kungiyoyi masu zaman kansu wajen aiwatar da kasafin kuɗi da kuma aiwatar da program na gwamnati, abinda aka saka su. Wato kada idan aka kira domin wakilai da kofa kenan da za a samu wannan economy. For example, barin baki misali, in kin dubi duk kika je ka samu gwamnati, sai ta ce miki a shekara a fannin gona an kashe kaman biliyan kaza a fannin gona, amma sai kiga ba wannan abin bai bada ayyuka a ƙasa ko ya samu wadataccen abin. In kin kalli abin da za a iya sakawa, so mu role din mu shine muna shirye, kamar yadda kowa ya sani, ƙananan masana'antu su ne ginshikin ci gaban duk ƙasashen da suka ci gaba. To mu a shirye yake, mun yi damaran idan gwamnati ta kira mu, ta jawo mu, ta dada jawo mu jiki, ta ƙara jawo mu a jiki, za mu kawo hanyoyi, za mu taimaka wa gwamnati wajen ƙoƙarinta na rashin dogaro da man fetur da kuma ƙirƙiro ayyuka wa matasanmu.
To yanzu gashi kasafin kuɗin banan nan, ministan kuɗi Kemi Adeosun ta ce an aiwatar da kusan kaman kashi 15 zuwa 17 ne kawai. Ba ka ganin zai kawo cikas a wannan harka?
Dole mana in an ce miki abu an yi kashi 12, ai ko jarabawa ne aka ce miki an ci 15 cikin 100, ai kin san dole akwai cikas. Amma akwai yanda za a iya yi, tunda wannan gwamnati ta nuna tana da son ta rika sauraron jama'a, kaman harkan wutar lantarki din nan da kuma shauran farfado da masana'antu da take so ta yi. Akwai ƙananan abubuwa da za a yi su, kaman yanzu hasken rana, yanzu muna da kaman yanzu masu askin baba a ƙauyuka, yanda za a samar da lantarki ta hasken rana wa ƙananan masana'antu, akwai yanda za a yi. Wato abinda muke so a yi yanzu, idan gwamnati ta duba cikin shekara da za a shiga din nan, idan ta zo ta kira ƙananan masana'antu kamar yadda dokta yake faɗa, aka zauna da masu aiwatarwa, bayan an kira wanda suka iya tsare-tsare to a zauna da kuma wanda suka iya aiwatarwa su ne ainihin wanda suke ainihin operation din a cikin kasuwa kamar 'yan kasuwa da wanda suke iya aiwatarwa idan gwamnati ta hada masu ta kawo ingantattun masu iya tsare-tsare kamar yadda dokta ya bada shawara to sai kuma a nemi wanda suka iya aiwatarwa ainihin wanda suke aikin su ne aiwatar da abubuwa din daga ciki da wajen gwamnati to ina tabbatar miki an hada za a cimma wannan matsala na rashin performing na budget din Allah
madakin jin menene kake ganin zai zama kalubale ne wajen tabbatar da samun wannan wadataccen wutan lantarki
ni ina ganin abinda zai jawo mishkila shine idan kyakkyawar aniyar da gwamnati ta dauka yanzu bata rike ba bata tsaya a kai ba in kuma aka samu canji a gwamnati su sababbin mutane yan siyasa idan suka zo su ce su ba ruwansu su basu ma san da maganar wannan shirin gyaran wutan lantarki da wannan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari yayi ba to idan basu tabbatar da cewa sun tsaya akan wannan kiblar ba to rashin wannan tsayawa akan planning din nan shine fa babban matsala da za a samu kuma da ake samu tunda aka fara siyasa a Najeriya ba gwamnatin da ta tsaya akan wani development plan da ta ce wannan shine development plan din da za ta zauna a kai shine zai zama matashiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasa to a lokacin soja an samu an dan yi nasara saboda an samu wajen shekara 15 duk gwamnatin da ta zo tana rike wannan development plan din to gwamnatin siyasa kuma babu ruwanta abun tashin hankali shine gwamnatocin arewa da ya kamata a ce gashi Allah ya yi mana hasken rana a ta ko ina a ce yanzu gwamnatocin arewa a rasa gwamnan da zai je ya bunƙasa wutan lantarki na koda megawatt 200 ne ai abun kunya ne
a megawatt 200 me zai yi
megawatt 200 zai haskaka Kaduna shekara daya shekara biyu shekara uku in dai bai yanke ba megawatt 200 zai ba Kaduna lantarki
to jama'a anan zan ce da ku da alheri sai kuma mako mai zuwa za ku je mu da karshen firar yanzu a madadin waɗanda kuka je muroyin su da Solomon Abo da Chubahiro Dodone da suka taimaka wajen daidaita sauti ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya
kuɗe a kashe ne sau ta hanya
yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya
sarin jaridan Najeriya da sun sharhi ne kan rahoton da ke cewa shugaban hukumar Kwastam a Najeriya Kanan Ahmed Ali ya ce kashi 50 cikin 100 na masu rike da makami a gwamnatin Muhammadu Buhari ayan jam'iyyar PDP ne mai hamayya Kanan Ali a cewar jaridan The Nation wajen kaddamar da wata kungiya ta goyon bayan Muhammadu Buhari ya ce babu yadda za a yi gwamnatin Muhammadu Buhari ta samu saiti domin kuwa ayan jam'iyyar PDP su ne ke fada aji a cikin gwamnatin ta Muhammadu Buhari. Ita kuwa jarida This Day ta dauko daya daga cikin manyan labaran da ke jan hankulan 'yan Najeriya ne wato dai na dawowa da kuma koran Abdulrashid Maina daga kamin gwamnati. Jarida ta bayyana cewa shekara guda kenan dai da hukumar ta EFCC ta rubutawa ofishin Attorney General na Najeriya bayanan da ke nuna cewa akwai bukatar a ci gaba da sharar da ake wa Abdulrashid Maina gaban kuliya bisa zargensa da rubda ciki akan kudaden fansho ita kuwa jaridar leadership daya daga cikin labaranta na cewa gwamnatin jihar Edo ta kuduri aniyar kafa wata doka da za ta yaki da masu farucin al'umma domin rage mutanen da ke ficewa jihar zuwa kasashen waje domin gudanar da ayyuka masu nasaba da karuwanci musamman ma dai a tsakanin mata jaridar ta ruwaito commissioner shari'a na jihar professor Yinka Murugwe na cewa gwamnatin jihar ila yau za ta tashi tsaye wajen gudanar da ayyuka na wayar da kan al'umma na illar da ke tattare da fataucin al'umma zuwa kasashen ketare ita kuwa jaridar The Sun ta ruwaito kakakin rundunar sojin Najeriya ne Brigadier General Sani Usman Kukasheka na tabbatar da rahotannin da ke cewa wasu 'yan bindiga sun yi kwanton bauna ga sojojin Najeriya da ke sintiri a karamar hukumar Maru da ke jihar Zamfara Koda yake rahotanni sun ce rundunar sojan Najeriya ta samu galabar kashe wasu daga cikin ƴan ta'adda. Soja guda ya ji rauni a inda kuma aka kona wasu motocin na soji. Yankunan jihohin Zamfara da Katsina da Birnin Gwari a jihar Kaduna da jihar Niger dai wasu yankuna ne ƴan bindiga ke ci gaba da fatakashi da jami'an tsaro inda suke garkuwa da mutane tare kuma da kai harhare a ƙauyuka da ke waɗannan yankuna. A ƙarshe sai jaridar Daily Independent inda ta ce yanzu haka cikin kamfanoni masu zaman kansu da ke samar da wutar lantarki a Najeriya ya ɗore ruwa sakamakon ƙudurin gwamnatin Muhammadu Buhari na ganin ta sake duba sayar da hukumar NEPA da aka yi musu ganin cewa akasarin kamfanonin sun gaza wajen samar da wutar lantarki da kuma karya ƙa'idoji ko yarjejeniyoyin da suka cimma. Da wannan shirin jaridar ne kuma muke kammala shirin namu na wannan mako. A huta lafiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, mai magana Malam Zayyano mai tuli da Takarawa. Ina kira ga mai alfarma sarkin musulmi da ya taimaka ya kai mana ɗauki akan ana ƙaramin hukumar mulkin mu ta Gwarzawa, musamman yankin garin Takarawa da Canta, Kaine da Tunga Tudu. Akan Fulani sun kai mana mamaya akan su cinye mana amfanin gona. Dan kai rabi a taimaka a diba akan irin wahalhalun da manoma suka shiga a ciki. Fulani su shiga kai tsaye su cinye mana amfanin gona bai dace ba. Daga Malam Zayyano mai tuli da Takarawa, a huta lafiya.
Assalamu alaikum murai Amurka, daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jigawa. Ina kira ƴan siyasar Najeriya tun daga na mazaɓa ward har zuwa local government har zuwa jiha, don Allah ku shiga taitayenku ku mai da hankalinku na kishin ƙasa da al'umma da ƴan ƙasa, ba kishin samun kuɗi ba, saboda mahi yawa suna shiga don a ba su kuɗi na zaɓe, na zaɓen chairman state, na zaɓen gwamna, na zaɓen senator, na zaɓen rep.
Assalamu alaikum, mai magana Baban Sadiq Malama Kuta Makano State Karamar Hukumar Gwarzo a Tarayyar Najeriya. Yau ra'ayina zan bada shi ne akan abin da ke faru akan gwamnatin Babu Buhari, akan cewar har a ce akwai wani wanda za a ba matsayi kamar matsayin Abdulrashid Maina a gwamnatin shi a ce amma bai sani ba. Wannan ya nuna cewar hakika akwai abubuwan da suke faruwa a cikin gwamnatin shi amma shi baya sani, kuma sannan ya ƙi mai da hankali yadda zai gano haka. Wannan ya tabbatar mana cewar maganar matan shi take cewar akwai wani sakatar da suka tana komai da kuma bangaren gwamnatin shi, hakika ya tabbatar gaskiya ne. Ina fatan shugaban Muhammadu Buhari zai duba ya gane abin da yake faruwa sannan kuma da mataki.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Assalamu alaikum ga labaran. Jagoran ƴan adawar Kenya Raila Odinga ya buƙaci a gudanar da sabon zaɓen shugaban ƙasa cikin kwanaki 90. Ya ce ƙasar na fuskantar matuƙar haɗarin sanadiyar dambarwar siyasa. An gano wani kabari makare da gawarwaki na mutane 36 a kusa da birnin Benghazi na ƙasar Libya. Da alamar dai kashe mutanen aka yi a lokaci guda. To amma ba a san ko su waye ba. Wani rahoto na cewa wasu daga cikin gawarwakin na saye da tufafin court a yayin da wasu kuma na sanye da kayan wasan guje-guje. Jiya Lahadi, shugaban hukumar hana yaduwar makaman nukiliya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙasar Iran na soke nauyin da ya rataye a wuyanta, kamar yadda aka tanada a yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan ƙasashen duniya.
To masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayani gabatarwa da kuma Chuba Hero Diodine da ya haɗa mana shirin. Sai kuma injiniyarmu Malama Zainab Abdulrahman. Muhammadu Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.